Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkanku da hantsin yau Alhamis 25 ga watan Yuli shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington tare da Sarfila Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin mu na hantsi bayan labaran duniya za a ji cewa wani hafsan sojan Niger ya karbi shugabancin rundunar G5 Sahel
Allah tabbatar da tsari ingantacce tsarkakacce wanda zai zamanto a ce eh lalle wani dan kasar Niger ya riga ya dauki shugabanci kuma abai ta ya tayi daidai
sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Suleiman Muni Barma zai kawo mana daga nan kuma sai sharhin jaridin kasar Ghana sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya
jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashim Gumel tsohon mai bincike na musamman Raban Mala ya faɗa majalisar dokokin tarayya jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigin Rasha a zaben 2016 bai wanke shugaban kasa Donald Trump ba kan zargin yin wato tsarin shari'a karan tsaye ta yunkurin gurgunta binciken duk wanda cewa shugaban na Amurka ya shanana da cewa rahoton ya wanke shi Yayin da aka fara sauraron bahasin na tsawon sa'o'i, shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai Gerald Nadler ya tambayi Mala cewa ko ka wanke shugaban kasa daga zargin kwata-kwata. Sai Mala ya amsa da cewa a'a, ya ƙara da cewa ba a wanke shugaban kasa daga abin da ake zargin ya aikata ba. To sai dai Mala ya yi bayanin cewa ba zai iya tuhumar Trump da aikata wani laifi ba. Saboda wata daɗaɗɗiyar al'ada ta ma'aikatar shari'a da ta haramta tuhumar duk wani shugaban kasa mai ci. Kuma hakan ya sa shi da tawaggarsa ba su yi nazarin kan ko shin za a iya tuhumar Trump ɗin ba. Daga bisani a zaman sauraron bahasin, ɗan jam'iyyar Republican a majalisar Ken Buck ya tambayi Mala cewa idan kai imanin ya aikata laifin shin za a iya tuhumar shugaban ƙasa da laifin yi wa shari'a tsarin shari'a karin tsaye bayan ya sauka daga mulki sai Mala ya amsa da cewa e. Trump da ya sha sukar binciken da Mala ya gudanar, amma Mala ya yi watsi da ɗaya daga cikin kalaman da shugaban ƙasa ya sha faɗi da cewa saɓanin ikirarin shugaban ƙasar binciken ba bi ta da ƙulli ba ne. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gaɓar ruwanta a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu da safe yau ɗin nan Alhamis. Wadda ita ce takala ta baya-bayan nan daga Koriya ta Arewa tun bayan da tattaunawa kan shirin nukiliya ta cije. Hafsan hafsoshin Koriya ta Kudu ya ce an harba makaman ne a kusa da birnin Wonsan da ke gabashin Koriya ta Arewa kuma sun yi tafiya kamar kilomita 430. An harba su ne da misalin karfe 5:04, ɗayan kuma an harba ne da misalin karfe 5:57 na safe a wannan yankin. Sanarwar da hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya fitar ba ta bayyana irin makaman da aka harba ba. Idan kimantawar da Koriya ta Kudu ta yi daidai ne, to zai zamanto makaman masu cin gajeren zango ne. Rundunar sojin Sudan ta ce ta kama shugaban rundunar sojin kasar tare da wasu manyan jami'an soji masu yawa akan yunkurin wani juyin mulkin da bai samu nasara ba. A wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Laraba, rundunar sojin ta ce ta kama janar Hashim Abdul Muttalib Babakar da ke zama babban hafsan hafsoshin sojan kasar da wasu manyan jami'an soja kalla 12. Kamfanin dillacin labarun gwamnatin kasar Suna ya ce mambobin hukumar tattara bayanan sirri da ta tsaron ƙasa haɗe da shugabannin jam'iyyar IM da NCP su ma suna cikin kitsa wannan juyin mulki. Wannan da shine karo na biyu da ake bayar da rahoton yunkurin juyin mulki a cikin wannan watan. Da farkon wannan watan ne Majalisar Wakilai ta Soje wadda ke jagoranta kasar bayan da aka hambare ɗan shugaban ƙasa Omar al-Bashir a watan Afrilu ta ce ta kama jama'ai akalla 16 waɗanda wasu sojoji ne har yanzu. Wasansu kuma sun yi murabus kan yunkurin yin juyin mulkin ranar 11 ga watan Yuli. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan ƙunar bakin wake da ake zargin ɗan ƙungiyar Al-Shabab ne ya kashe mutane aƙalla 6 baya ga raunata wasu 6 ciki har da magajin garin Mogadishu babban birnin Somalia a jiya Laraba a cewar shaidu da jami'an tsaro. Harin da ya faru ne a hedikwatar karamar hukumar da ita kuma ke hedikwatar lardin yankin Mogadishu inda gwamna Abraham Omar Usman yake ganawa da mataimakansa da kuma shugabannin ƙananan hukumomi akan matsalolin tsaro. Abinda matakin gwamnan Muhammad Tula ya faɗa wa gidan rediyon Mogadishu mallakar ƙasar kenan. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin kuma ƙungiyar ta'addancin ta ce tana auna manzon Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia ne. Wato James Swan wanda yake ɗan ƙasar Amurka wanda ya gana da gwamna kafin a kai harin.
Kinan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu canjin shugabanci a rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel inda wani Hafsan sojan jamhuriyar Niger ya maye gurbin mutumin da ya yi shekara ɗaya yana jagorancin wannan runduna wato ɗan ƙasar Murtaniya, Janar Hanena Sibi. Matakin da ya sa wasu 'yan kasar ta Nijar ke ganin ya yi daidai bisa la'akari da cewa sabon kwamandan ya ba da gudunmuwa sosai wajen karya lagon Boko Haram a yankin Difa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mataimakin shugaban rundunar sojan ƙasar jamhuriyar Nijar Janar Umaru na mata ga zama ne aka damƙawa ragamar rundunar haɗin gwiwar ta Jeseng Sahel. Domin ya canji ɗan ƙasar Mauritania Janar Hanena Old Sidi wanne wa'adin shugabancinsa na watanni 12 ke kammala. Tsarin shugabancin karɓa-karɓa da ƙasashe biyar mambobin Jeseng Sahel suka shimfiɗa ne ya baiwa jamhuriyar Nijar damar karɓar madafun wannan runduna mai yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Hukumomin tsaro sun bayyana wa muryar Amurka cewa janar na mata ya cancanci a bashi wannan matsayi saboda kwarewa akan aiki, sannan mutum ne mai la'akari da haƙoƙin bil'adama. Matakin da ƴan rajin kare haƙƙin jama'a irin su Alhaji Salisu Amadu na ƙungiyar Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne ke na'am da shi.
Muna watan daidai da kiyashi da Allah ka a huddaran shi a cikin wannan shugabancin. Allah tabbatar da tsari ingantacce tsarkace wadda zai zamanto a ce eh lalle wani dan ƙasar Niger ya riga ya dauki shugabanci kuma abai ta ya ta daidai. Muna fatan ya sa ƙwararru kuma shi ma ya zama ƙwararre in kuma mu ci gaba da yi amruwa mishi baya gaba ɗaya ƙasashen mu Allah kiyaye mu kuma Allah sa moto daga cikin ramin da wannan abun ya shi muka shiga.
Yankin Sahel ya matukar ɗanɗana kuɗa a watannin da suka gabata sakamakon munanan hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso, lamarin da wasu ke dangantawa da kamun luddayin komandan mai barin gado ɗan ƙasar Mauritania Janar Hanena Old Sidi. Mai shari'a akan sha'anin tsaro, malami a jami'ar Yamai Farfesa Isu Yahaya, ya gargaɗi sabon komandan rundunar ta Jeseng Sahel game da ƙalubalen da ke gabansa.
Ita Mauritania a gani na zaman wayo ne take da sauran tunda yan ta'addan nan ta buɗe musu iyakarta in suna bi ɗau hutawa su ta yi can ba su kai ta'addanci bisa ƙasarta kuma in sai ta'addanci wani wuri cikin ta ne suke zauwa su ce sun yi abu kaza sun yi kai hari wuri kaza ko ko za su kai hari wuri kaza. Kenan ita Mauritania tana cikin Jeseng Sahel amma manhota yana da yawa kuma ya zan kamar ware ina ganin shi yasa in ana bida wannan tashin hankali ya kare a bisa hanyar yaƙi ya kamata a sake shugabannin sojoji.
Janar Umaru na mata ga zama ya taka rawa sosai wajen karya lagon kungiyar Boko Haram a yankin Difa, sannan kuma har izuwa jiya Talata shine mataimakin shugaban rundunar sojan ƙasar jamhuriyar Niger. Ya yi karatun soja a ƙasashe irin su Faransa, China da Najeriya, yayin da a cikin gida ya riƙe manyan mukaman soja a yankunan Yamai da Zander da arewacin ƙasa kafin a shekarar 2016 hukumomin Niger su ɗora masa nauyin jagorantar ayyukan tsaro a yankin tafkin Chadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Gaishe da Sule Mumuni Barma, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Madalla a gaishe da Dadi Messi, har yanzu dai kada a shafa'a, ana tare da sashen Hausa ne daga birnin Washington, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:12 na dare ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Masu bukata ta musamman daga sassan duniya sun dukufa ga shirye-shiryen babbar gasar wasannin na kasassu karo na 16 da za a gudanar, idan Allah ya kai mu, daga ranar 25 ga watan Agustan 2020 zuwa 6 ga watan Satumba a birnin Tokyo na kasar Japan. Haduwar wacce ake kira Paralympics na matsayin gasar Olympics ta na kasassu, wacce ainihi aka kirkiro domin bayo masu bukata ta musamman damar gwada bajinta a fannonin da suka hada da gudun tsere, jifar duwatsu da jifar mashi, tseren kekuna da dai sauransu. Domin kara tantance waɗanda za su wakilci nafiyar Afirka, kasashen da ke cikin wannan gasa za su hallara a kasar Morocco a watan Janairun baɗi. Mafari kenan aka fara tankaɗe da rauraya a jamhuriyar Niger. Wakilin muryar Amurka a Yamai Yusuf Abdullahi ya halarci filin wasan da na kasassu suka fafata, ya kuma zanta da Lawali Manya, mai bada horo a fannin wasannin na kasassu.
Yanzu tsare-tsaren da muke daban da fara akwai shampiyonan nasarar zabe, sai bayan shi ne za mu diba babbanan wanda suka yi kowa kwarewa, za mu kawo su anan Yamai mu tara su, sai mu ba su horo babba. Tunda yanzu akwai wanda ke nan Yamai ne suke yi, akwai wanda ke cikin jaha-jaha. To muna son in Allah da mu kawo su nan gaba da gama su, a sa su kowane su kwambala wanda suka yi kuzari, su za mu dauka mu gama su, sai mu ba su horo. Akwai antarin nasu wanda kenan wanda su ba su horo, in ba su masu lasan jabirin kawon ga ice hujjani karhe, in kuma masu lasan duci ne, duk wanda ku su, in masu gudu ne, in masu hamburo ne, duka za a zuwa gaba da abin da aka yi, ko a diba ko na da shi ko bibibi ko uku, sai a tara su nan. Kuma kai wannan taron ana ba su horo ana ba su horo don kwamfisin guda biyu ne akwai ta Afirka wadda za a yi ta a Zambia ne za a ta akwai ta Tokyo wadda za a yi ta kuma duka 2020 ne za a su ita wajen wajen September ne za a su don su biyu ne za mu prepare kaga wannan ta Afirka ita za ta sa makashi in yaran mu sun kokari za su zuwa Kalife sannan wajen ta Tokyo don haka ne muke son mu yi prepare su daga biyun gaba ɗaya kenan mun shimfi nan mun kawo su mun zo nan za mu zabe mu diba wani da wani shi sai a ba su horo kuma daga nan ciwon da aka kawo kuma za kuma dankade da rarrai kuma mu zabo su kuma wanda su kwada dan ba aka daka mun dauko biyu sun kai goma ke tana abinda aka ba mu in biyu ne in uku ne in hudu ne su ne za mu zama dauka mu yi dankade da rarrai sai mu dauki wannan an zama tare da su da yawa ban ba aka ta bane ba suna zuwa su aikin hannu su samu kuɗi kenan rokci a samu samar hana guda ko biyu wadda za mu keɓe wancan to kowa ya hakuri da wannan aikin nashi ya zo mi wannan aikin mu kai mu koma amma ha gani da zautar su suna biyar sur bakwai mai mu sai abin ya zo an gama an yi wannan takardar rayan sannan ne za a za a ɗauka tun za a ɗauka su a sharji ne a ɗauki duka nauyinsu kenan lokacin da ka gani in muka ce kwana kaza a yado za su wannan amma yanzu muna yi ne kwana ɗaya kwana biyu muna yi kawa dara Mercredi dara Sabudi Samudi Dimash shi ne muke yi don kuma nana muna yi tare da su muna yi sanannu ana ganin hawansu. AMA suna na sanar nasu nan ka muka ga AMA kudi da suke hali suna ta.
Jamhuriyar Nijar ta saba samun lambobin gasar wasannin na kasassu lamarin da ake dangantawa da jajircewar 'yan wasa da kuma irin yadda gwamnatin kasar ke daukar abin da muhimmanci.
Sunana Ibrahim Dayo Abdu na halarci wasa na duniya da aka yi a shekara 2016 a kasar Brazil jihar Rio de Janeiro. Kahin mutahi na ji abubuwa da yawa a wurin abokanai na 'yan gudu kuma a yanda suka kama mini suka bani ƙwarin gwiwa gaskiya na ji daɗin wannan abun nasu su ma ni da kaina ban yi tunanin wata rana zangane ni a wannan ƙasar ba amma me da aka ce komai Allah ke yin shi mu da yawa ne muka yi sai gashi nan na ƙare na shidda kahin ma in ƙare na shidda sai da na yi wasanni daki-daki har wurin guda hudu ma zance kafin in je karshe gaskiya na samu kula ya bakin gwargwado wanda kasa ta bata mance da ni ba na dauki darsa da yawa a can don menene darsin da na dauka an nuna mini akwai wanda sun juma suna motsa shikin shi kafin wannan wasan yanzu to ni kuma ina gani sai da aka ce sauran 'yan watanni biyu haka tukunan muka fara motsa shiki kenan wanda ya fara motsa shiki tsawon watanni biyu baka hada shi da wanda ya fara motsa shikin shi tsawon shekara biyu yana jiran wanga abu amma me da yake da addu'a 'yan uwa kuma da addu'a mutane Allah ya kama mini a cikin mu mutum 126 ni na zamanto na 6 a cikin su kenan gaskiya zan iya cewa wannan abu ne wanda ni da kaina na san ko ban samu abun da na je nema ba na san na yi abun a zo a gani wanda ƙasa ta za ta yi alfahari da ni.
Saboda haka bakon shirin na ƙasa ke kiran ƙungiyoyi masu zaman kansu su shiga cikin wannan tafiya.
Lokacin da aka yi wannan na Francophonie mun taɓa ciro medal ta ƙarshe. Kuma lokacin da aka yi sauran akwai lokacin da muna shafaf medal da muke kawowa. Amma da mu kawo medal ba wanga je Paralympic ne mai muna fatan mu yi aiki tukuri mu kwatanta musu su yi kuma don mu ci wannan medal ko da ta ukunci saboda in ba samu medal din ba a samu medal de bronze in muka samu ta gani alhamdulillah ita kai ta mu saura cikin judin duk competition da muke za ina da medal banda ga ta je Paralympic ba don ka san da matsalar competition kudi ne sai a tashi daga nan a je Burkina a je wani ne to matsalar in ba president ya bude wuri ba gwamnati kuwa sanda take tana iya kayanta amma ba a ce dole sai ta ma da abin da ba ta da amma to muna yi sanar aka ce inda kana yi sanar zaka abin zaka ganin yanda zaka shiga bunƙasa fa gare shi amma an ba ai to shine dole kwata-kwata ba ai amma ana yi dan ko she ko kwana ɗaya kwana ɗaya wata biyu tara ana samu wani abu mutum bayan mu samu ko ɗaya ko biyu su je siyo su dawo ai haka ne ko yau da kai mutum biyu uku suka dauta lalle masu kan dama da akwai abin nan ne me yake ci mashi ka wasu CBM haka da suna taimaka mu mai ministar ya taimaka gaba ɗaya da wata ta yanzu a yi kasashen waje su yi mu taimaka mu wannan haka nan ne sosai da sosai yanzu mun samu CSR to lalle tana nan tana taimaka mu sosai kaga abin da take mu da ta sai mu kaya ta zo kuma tana ɗaukar mu tana yi yanzu kuma wannan wasan zamu yi ta championa kuma tana nan cikin da riba ta gami za ta yi mu ka san ko ai haka harka ta yi ko wala muna son wasu su masu zo su kama mu amma in ba a kama ba kenan masu hannu da shuni wani society ce wani mai kudi ne wani so wani ne ya kamata zo su dita su taimaka mu mu samu ma mu diba mu gani tunda na san san da ake dibi suna sai abinda masu kafan basi ba koko masu lahiya basi ba kowa ya san da wannan inda suna samu an tarma kawancan suna san abinda wancan ya wancan.
To masu sauraro nan za mu jabirki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau a madadin Yusuf Abdullahi da mai horar da 'yan wasa na kasassu Lawali Manya da dukkan abokan aiki na sashen Hausa. Ni Sulaimu Muni Barma ke ce da ku sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. Assalamu alaikum.
Ya halitta dai dai abin da kwakwalwar sa baya juyayi dai kokarin maya da kowa ba hauti
na kasa ba sa ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilmiya
kuma dalla a gaishe da Sulaimu Muni Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan kasar Ghana.
Labari a cikin jaridar Statesman da musamma labaran sharhin jaridun na yau inda shugaba Akufo-Addo ke kalubalantan tsohon shugaba John Mahama ya nuna ta yadda ya taimaka wurin bunƙasa sha'anin koko a Ghana. Jaridar ta ce shugaba Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi kira ga manoma masu aiki tukuru da kada su yadda maganganun tsohon shugaba John Dramani Mahama ya yaudare su ya ce wannan duka hawaye ne na kada da ke na fatan yaudarar manoma domin su samu zaɓe a babban zaɓen shekara ta 2020. Jaridar Ghanaian Times yau ta rawaito cewar cutar hepatitis B wato cutar hanta kenan da C su ne cutar da take kan gaba wurin mutuwa a nan kasar Ghana. Jaridar ta ce ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana ta gano cewar kasar nan tana fama da cutar nan ta hanta rukunin B da kuma C wadda kamar yadda jaridar ta ce ita ce ke jagora wurin mutuwa baki ɗayan duniya. Wani jawabi da ma'aikatar kiwon lafiya a nan Accra ta gabatar jiya ya nuna cewa mutum 421 suka mutu daga masu fama da cutar 117,095 tsakanin shekara ta 2014 da 2018 a ainihin cibiyoyin kiwon lafiya daban-daban cikin kasar. UEW Aful Broni ne halattaccen vice chancellor Akami Avoke da take umarnin ministar ilimi. Wannan labari ne daga jaridar Daily Graphic inda take faɗar cewar an samu kwanciyar hankali ko kuma dai komai ya lafa a harabar Winneba na jami'ar ilimi ranar Talata. Ohun vice chancellor Professor Mautu Avoke ya yi ƙoƙarin ɗarewa bisa kujeran vice chancellor bayan an wanke shi daga zarge hukumar nan ta Yoko ce ta wanke a wani taron manema labarai a ranar Laraba. Ministan ilimi Dr. Matthew Pukuprempe ya nuna cewar jami'ar na da halattaccen vice chancellor ɗaya ne shine kuma Reverend Father Professor Anthony Aful Broni. Hakan wannan sanarwar da minista ya gabatar ya sa aka rinka shiwa da tafawa a jami'ar ta Winneba. Sojojin Gambia biyu sun tabbatar da cewa suna da hannu a cikin kisan ɗiyan Ghana 44 bisa umarnin Yaya Jamil. Wannan labarin har yau za a same shi a cikin jaridar Daily Graphic. Jaridar ta ce sojojin kasar Gambia guda biyu da ke aiki karkashin wani rukuni a bisa umarnin tsohon shugaba Yaya Jammeh ranar Talata sun amince cewa suna da hannu a cikin kisa da aka yi wa wasu cirani na kasashen Afirka ta Yamma 56 da sun hada da ɗiyan Ghana 44 a bisa umarnin Jammeh. Ridwanul Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwanilla, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana ta wayar tarho.
Mai magana Kwamar Tushar Dauda Sabo unguwa Katsina babban magatakar da kungiyar Murya Talaka. Dangane da wata Robert Mueller akan shugaban ƙasa America Donald Trump, za mu cewa tarihi ne ke maimaita kanshi, musamman mafi la'akari da dambawar siyasar da ke faruwa na kokarin tsige shi wanda 'yan Democrat ke kokarin kansa abin da ya faru lokacin Bill Clinton, shi ma ya tsaya ƙarƙashi a ƙarƙashin matsi na lambar 'yan Republican wanda lokacin suke kokari su tsige shi, musamman tun lokacin Kirsten Lewinsky Monica a wani lokacin da kamar an mamaki bane ba ya sace ake yi da sauransu, kuma wata rana za ta zo ta wuce.
Assalamu alaikum BOE America, sunana Kasuma Aliyu, sardaunan matasan asara a jihar Sokoto, Najeriya. Ina son in yi wani da wannan damar kuke ba wa BOE America, ya san min sako na dangane da cece kusan da aka yi game da sunannakin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai majalisa na ministocin. To ni a nawa ra'ayi wannan sunannakin ya yi daidai, domin mun kari shugaba Muhammadu Buhari mutum na da cije mai hangen nesa muke son kawo cigaba kasa, don haka ina kira ga 'yan majalisunmu kan su miki da shugaba Muhammadu Buhari ya kai musu su yi kokari su yi karatun tanatsu domin su tantance wannan 'yan majalisu shugaba Muhammadu Buhari cigaba da za su yi ganin cewa sun kawo ma jihohinsu cigaba da ma kasa Najeriya baki ɗaya. Ina ta wannan ministocin murna.
Salamu alaikum, sunana na Sibu Kaftin daga nan birnin Keki. Ina kira ga 'yan Najeriya da jiha na irin wannan cice kuce da suka yi, wannan ba kishin kasa ba ne, musamman wannan tsunami sautin da shugaban kasa ya fitowa. Cice kucen ga ba shi zai shi yau ba, ya iya kamata mu yi ga shugaban da kuma su waɗanda aka san abawa.
To kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga Sarfili nan ya dawo mana da labaran duniya amma a takaice.
Ce tsohon mai bincike na musamman Rabin Mala ya faɗa wa majalisar dokokin tarayya jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigar Rasha a zaben 2016 bai wanke shugaban ƙasa Donald Trump ba kan zargin yi wa tsarin shari'a karan tsaye ta yunkurin gurgunta binciken, duk kuwa da cewa shugaban na Amurka ya shanar da cewa rahoton ya wanke shi. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu da safiyar yau dinnan Alhamis, wadda ita ce takala ta bayan nan daga Koriya ta Arewa tun bayan tattaunawa kan shirin nukiliya ya cije.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima kaɗan da la'asar, inda za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim da ya taimaka mani ya taya ni gabatar da shirin da injiniyan mu na yau Mr. Darrell Smith da Solomon da ya bada umarni, ni Daula Salim nake cewa za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Ma'assalam.